shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Hausa radio sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voehausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna
Rana Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya zamu yi magana ne akan wani nau'in ciwon hanji da ake kira irritable bowel syndrome a turance ko kuma IBS a takaice Shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ta tuntuɓi jama'a da likita akan wannan batu.
Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Sauraro zamu fara ne da jin ra'ayin jama'a. Wakiliyar sashen Hausa a Abuja Hawwa Umar ta tuntuɓi jama'a domin jin abin da suka sani akan wannan nau'in ciwon hanjin.
Sunana Zulaihat Muhammad Awal. Me kika sani game da ciwon hanji?
A gaskiya ban sani ne da neman ciwon hanji ba amma akwai cututtuka da na san cewa suka shafi hanji kamar su ulcer da dai sauransu.
Akwai wani wanda kika taba ji an ce ko ulcer ko wata cuta ta kama hanjinsa?
Akwai mutane da kamar typhoid ma na akwai wanda na san cewa typhoid ana cewa typhoid tana huda hanji idan ta ci da yawa takan fasa hanji da shine zaka ga mutum yana kamar
wato jini ya rika zuba ta ciki kenan
haka
akwai wata cuta da ake kira irritable bowel syndrome wanda cuta ce da take kama hanji wanda zaki ga takan kawo ko su ciwon ciki da kumburin ciki da makamantan haka yanzu in kika ji cikin ki ya kumbura ko yana dan ciwo kikan dauke shi da muhimmanci
dan ciki na ciwo gaskiya musamman tun da na san ina da ulcer ne ban cika dauka shi da muhimmanci ba indai ba wai content ne ba kamar ina murkushe shi zaki ga naje asibiti idan yayi yawa amma in bai yi ba na kan sha dan supplement dina ne da dan magunguna na ulcer idan kuma wani lokaci kin ga basu mai kan dan saka ciwon ciki ko kuma dai wasu wannan dai suka sa dace kan ciwon
tuna na rahama kin san cutar hanji wadda a turanci ake kira da irritable bowel syndrome
eh to na san da ana akwai cutar hanji
me kika sani da game da cutar hanji
eh to ni kan zan fadi abin da na sani saboda ta kashe mun mayaro
to yaya
ya fara ciwon ciki sai fara rashin mikewa sai fara tsugunnawa daga nan sai tsugunnan ya nisa idan na dauke shi haka zai kara to a cikin kwana biyu din zuwa uku mun ko da a motsa haka muna tafiya zai rinka kara muna zuwa haka ce za a yi mishi aiki attended ne aka je aka cire shi an dinki an yi komai na ma fita kalla dawo Allah cikin ikon sa ma ya rasu
to banda cutar appendicitis akwai wata cuta kuma da kika sani ga da take da alaka da hanji
eh sai ko ulcer
akwai wata wanda kika taba gani ko kuma ke ko dan uwanki ulcer tayi ta kawo masa matsala ga hanjinsa
a'a gaskiya sai dai akwai wani wanda na sani je an ce ulcer ya dan kama mishi hanji haka in yi magana yana sa bakin sa yana wanki aka ce ulcer to wannan ma na taba mishi aiki kuma ya dan ya samu lafiya
sunana Fatima Muhammad kin san cutar hanji wanda a turanci ake kira da irritable bowel syndrome
a ban san ta ba
to akwai wata cuta da kika sani da take da nasaba da hanji
eh akwai typhoid in typhoid kai tsanani tana bubula hanji akwai kuma ulcer da dai sauran infection an ce wani zubin in ka samu infection yana taba ma hanji
musamman kamar idan kika ji cikin ki yana ciwo ke ko kika ji cikin ki yana kullewa ko wani abu akwai wani mataki da kike dauka na zuwa asibiti
eh gaskiya na ban tunanin kawai kamar ina yana yin yawan ciwon cikin na ji ba zan iya rike shi ba haka sai in yi to deciding in je asibiti amma kuma in na ji kawai wanda zan dan sha mai lajin ne ko boscofan kawai sai in sha
to kin taba zuwa asibiti sanadiyan ciwon ciki
gaskiya ban taba zuwa ba sunana Aisha Sani
me kika sani game da cutar hanji ko ciwon dake kama hanji
eh to gaskiya ciwo da yake fama hanji da na sani ulcer ko typhoid ko kuma hanya.
Akwai wani wanda kika taba gani ɗaya daga cikin cututtukan nan sun kama shi ko ita kuma sa'an nan suka je asibiti aka ce ya taba hanjin su?
Ni ya taba yi min da hanya da kuma ulcer. Dan hanya ma har operation an yi min, ulcer kuma an kwantar da ni a asibiti da shi.
Banda wa'annan cututtukan da kika irgu, akwai wata cuta da kika sani wanda kawai an ce ai kai wannan cutar hanji ce, ba wai wata cuta bane ta taba hanjin, shi kanshi ne cutar hanjin?
A'a, gaskiya ban san su ba, wannan dai su kadai na sani.
To musamman ma ke da kin taba yin ɗaya daga cikin cututtukan nan da suke taba hanji, idan kika ga mutum cikin sa na ciwo ko cikin sa na damka yana fama da ciwon ciki, wace shawara kike ba wa mutum?
Ina ba mutum shawara ya je asibiti saboda na san illar ciwon ciki. Na ba shi shawara ya je asibiti kuma sannan ya yi gaggawar ɗaukan mataki akan ciwon.
Sunana Abba Tafida. Cutar hanji gaskiya kai tsaye ba zan iya cewa na san wata cutar hanji ba, sai dai kuma cutar da nake ganin tana kama hanji wanda ni zan iya tunani zan iya cewa ita ce cutar hanji, wanda ita ce cutar typhoid. Ba wai ni na taɓa yin cutar ba ne, akwai dai abokina wanda shi cutar typhoid ɗin ta kai ga ya typhoid ɗin ya yi tsanani a jikin shi har ya kai ga ya taɓa hanjin shi, wanda ma lokacin sai da ma aka mishi aiki kamar aka duba hanjin da ya tabo aka gyara abinda za a gyara a jiki. So wannan shi ne nake gani a matsayin cutar hanji. Da haka ya kamata gaskiya dukkanin wanda yake wata irin rashin lafiya, musamman ma abinda za ka ji ya shafi cikin ka, ciki yana kulle maka, yana yawan murɗa maka, ya kamata mutum ya je ga masana, wato likitoci, su duba a tabbatar da menene yake damun shi. Da lokuta da dama ku samu cewa irin idan mutum yana rashin lafiya irin haka, in zazzabi ne, in typhoid din ne, ko da abin ya zo da ciwon cikin da murɓawar cikin, ba a cika damuwa da wai sai an je wai ga likita domin a yi tunanin a duba ko abin ya shafi shi hanjin mutum. Ya tunanin mu kowane cutar typhoid din ce haka za mu ta maganin ta, tunda yanayin da muke zuwa makon likitoci, ko za mu yi mace ne a ba mu magani a chemist, a ba mu maganin typhoid, ko kuma a ba mu maganin ainihin wato zazzabi ko na ciwon ciki, ba mu san cewa ma abin yana taɓa hanji, wanda kuma gaskiya taɓa hanjin nan da yake ba karamin abu ba ne mai illa, saboda shi kam a kan shi na gani, saboda kyakkyawar miƙewa ma ya yi tafiya, ba shi iyawa, sai dai ka tafiya haka kaman a durƙushe, kaman irin yadda tsofaffi nan wanda ba sa iya miƙe su tafiya, haka za ka kullum yana tafiya yana rike cikin shi bai iya miƙewa. To sai fa da aka je aka yi wannan gwaje-gwaje ne, aka yi auna-auna, aka duba, sai aka tabbatar mai da cewar ai typhoid din ne ma ya yi tsanani a jikin shi, wanda har ya sa ya taɓa hanjin nashi, wani hanjin nashi ya lalace ma, sai da suka cire abin da ya lalace a jiki. Da haka a duk lokacin da mutum ya samu kanshi a irin wannan yanayi, ya ji cikin shi yana ciwo, ya kokari kai ya ce shi zai dauke wa kanshi nauyi, ya ce ya san maganin ciwon ciki kawai fariye shi, a'a, ya kamata ya je wajen masana su duba mishi, su tabbatar, tunda akwai abubuwa da dama a cikin cikin mutum. So sai an duba ne, za a tabbatar da a cikin kayan cikin naka ma wanne ne ma ya tabbi yake sa ma murɗa a ciki, ne da kare a cikin cikin suke, ko hanjin ne, ko hantar ka ce, ko kodarka ne, ko ma menene, in dai ya jima ciwo dole cikin ne zai murɗa, wanda ba za ka tabbatar da hakan ba, kai kuma sai ka ji wajen likita, shi ne zai iya tsamewa a ciki ya gaya ma shin wanne ne yake ciwo, wanne ne ya tabbi. Kuma gaskiya dai cuta irin ta hanji ba sana gaya muku kun san babban abu ne, dukkan cutar da a ce ta taɓa hanjinka ai babu zaman lafiya, tunda ma an kace abinci ai ta nan yake, ita ce hanyar dai abincin, kuma an zo ma ba labari ai, to kun ga sai an kai fada, kaga sai ya kamata mu kula, sai ka zuwa wajen masana mu daina wasa da duk abin da ya shafi cikin farantara ma ya kai ga hanji.
Sunana Nasir Abdullahi Umar. Babbar dai cutar ta damu yanzu mafi yawancin dan Najeriya ita ce ulcer, duba da yanayin da muke ciki. To daga cikin yanayin cututtukan gaskiya dai ni nayi ulcer, kuma na san wani abu kaɗan daga cikin ulcer, tunda ba zan ce na san komai ba, saboda ita ulcer cuta ce wadda take bayyana maka cututtukan da baka taɓa sanin da su a jikinka ba, sai kai duk abin da ka sani na cutar dan adam ulcer tana haifar da shi a jikinka. Sau da yawa wani zaka ganci yana kwance, an rasa kansa, an rasa jindinsa, a ƙarshe in aka cika bibiya ko aka je ga likitoci sai a gano cewa ulcer ce ta tashi ko ta motsa, da sai an yi controlling wannan ulcer, sannan zai samu wannan sauki.
Sunana Zahiruddin Abdullahi, wanda nake zaune a garin Kano. To a gaskiya ni dai irin cututtukan da zan iya cewa na gani abin da ya faru da wani shine cutar ulcer saboda akwai gurdura da ya kamu da irin cutar da ake cewa gyamban ciki saboda na farko a kullun zaka kirjin sa ya rike gam yana ta mulkususu a hankali har abin ya dawo gadan bayan sa sai sati da iya sujada kurku
sunana Hajar Ali Indabu so a cututtukan da na sani wanda suka shafi ciki akwai cutar nan ta gyamban ciki wato ulcer kenan so dama ita ulcer abin da yake kawo ta mafi yawancin lokaci shine kamar sakaci ko na cin abinci haka so shawaran da zan bawa masu dauke da irin wannan cuta ko kuma wanda suka san suna dauke da wannan cuta to gaskiya a rika daurewa ana bin dokokin likita domin a zauna lafiya
shirin yau da gobe inda muke tattaunawa kan wani nau'in ciwon hanji da ake kira da irritable bowel syndrome a turanci
har ila yau Hawwa bata yi nisa ba ta samu tattaunawa da likitan da zai gabatar mana da kansa
da farko dai sunana Dr. Isa Adamabo ina da daga cikin mataimakan director na asibitin Shifa da ke nan yankin Kaduna Abuja irritable bowel syndrome wato IBS kamar da muka sani yanayi ne na rashin lafiya da abun da yake shafi ita hanji musamman ita uwar hanji ta yadda zaka ga da dama abun da ya shafi ciwon ciki ko kuma kumburin ciki da sauransu ya zamto hakan ya kai ga takura wurin abun da ya shafi ko da bayan gida misali da kuma insa kamar da ya kamata ba tare da ya san an san matsala ba to da dama har masana suna ganin kamar to irritable bowel syndrome ya sha bamban da amnoyira inflammatory bowel disease shi kuma yanayi ne na kumburi shi ma na abin da ya shafi da mafitar bayan gida ta inda mutum zaka ga idan ko yayi bayan gida daga baya ya sai kasance cikin zafi da kuma yanayi da ba dadi misali so ajikan gaskiya kamar da sunan yake irritable bowel syndrome wato IBS yakan faru ne idan ya zamto cewa wani lokaci yanci da ake yi da sabuwa kaga cikin uwar hanji ba jin dadin hakan yake yiwa ba misali bai kasancewa ta dadi misali kaga hakan ya sa daga baya ya ciwon ciki ko kuma abin da ya shafi kumburin ciki ko kuma rashin narkewar abinci da sauransu to yakan faru da dama abin da ya shafi irin wannan matsaloli sukan faru idan ya zamto cewa rashin jituwa ta kasance tsakanin ita uwar hanji da kuma misali da abin da aka shigar mata wato na abinci kenan to gaskiya da dama zaka ga misali kasashe da dama suna fama da irin wannan abu sosai zaki ga da dama an kana asibiti zaka ga mutane sukan zo da wasu matsaloli da suke da kama da haka din misali to amma alamomin ta da dama suna da hari kamar da ne magana kamar abin da shafi ciwo ciki ko gumburin ciki ko rashin samun natsuwa game da abin da ya shafi bayan mutum ya ci abinci misali, saboda bincike ya nuna cewa musamman bayan idan mutum ya ci abinci yakan zamanto cewa abun ya ramfi ta'azzara a lokacin, ya ramfi damunsa fiye da a ce bayan yayi bayan gida misali. To kin ga abin da ya shafi ciwon ciki dama bayan mutum ya ci abinci, lalle hakan yakan haddasu ne bayan irin wannan rashin jituwa ta kasance tsakanin abincin da mutum ya ci misali da kuma ita uwar hanji abin da ya shafi irin wannan abubuwa. To sai kiga hakan ya sa ciwon ciki, amma ciwon ciki din kore ko kumburin ciki ko kuma rashin samun mutum ya samu natsuwa game da cikinsa, game da abin da yake cikinsa misali bayan ya ci abinci. To shi yasa ma zan so masu sauraron mu san cewa hikimar masana da suke cewa abin ya fi tashi ya fi ta'azzara lokacin da mutum ya ci abinci fiye da a ce lokacin da yayi bayan gida, saboda bayan gida yakan an samu kuma natsuwa fiye da yadda bayan ya ci abinci misali. Saboda wannan rashin samun natsuwa da baya game da abin da ya ci bayan ya riga ya ci a cikinsa. So haka nan har abin da ya shafi kuma alamomin ta har yanzu daga ciki abin da ya shafi bayan gida da ruwa wato gudawa, tabbatar za a ga kamar mutum yana yawan meshi, yana yawan bayan gida da ba kame yake ba misali, yana sassake haka misali kamar abin da ya shafi da gudawa misali, sai zamanto bayan gidan yakan zamanto ruwa misali, ta inda za a ga meshi yakan yanzu ya sake yan jima ko ba tare da jima ba ya sake daga baya misali. So muna sha ga mutane da dama su cewa abin da ya shafi irin wannan abubuwa akwai da dama abin da suka kawo su dama da yawa, sun hada da abin da ya shafi cin kayan zaki misali kamar su chocolate da sauransu, ko shan wasu abin sha da yakan kasance akwai irin wannan chocolate flavor ko wasu abubuwa na zaki da sauransu misali. Sai kuma yawancin abinci mai nauyi da dare mutum ya kwanta, da dama masana bincike ya tabbatar da cewa da dama wasu kan samu wannan saboda bayan sun ci abinci sun kwanta kuma abin sai daga baya ta'azzara misali, kuma an ci abinci mai nauyi kuma gashi an kwanta misali, sai kiga wannan rashin jituwa kuma ta sai ta haddasu ta faru tsakanin ita musamman ita uwar hanji da kuma abin da mutum ya ci misali. Sai kuma abinci da akin yawan soyawa wato fried food da muka sani, abinda kawai za a sa abinda ba wai dafuwa yake sosai ba lokaci, shi yasa ake kiransa fried food, ba wai dafawa ake ba sai dai hala soyawa sama kawai a cire misali abu bushe mutum ya ci shi wani lokaci. To shi ma lallai ya iya cewa abinda yake kawo irin wannan matsaloli da muka yi magana. To zan son kara masu sauraron mu anan haske game da abinda ya shafi ganin likita, don idan hakan ya faru akan bada shawara mutum ya ga likita, saboda daga ƙarshe ba maki akwai buƙatar mutum zai yi wasu yan gwaje-gwaje misali, ganin ko zai ga likita daga baya tura shi kamar abin da shafi gwaje-gwaje, ana iya kama akan yi gwaje-gwajen bayan gida misali. Sai kuma wani lokaci in ciwo musamman inda akwai ciwon ciki da yawa misali, ko rashin samun natsuwa game da cikinsa, akan tura shi har yanzu a tura shi bangare da akan yi hoto misali kamar abdominal scanning, to sai a gano menene yakan haddasa hakan misali. To zaran idan aka san cewa yana da alaka da wannan yanayi na irritable bowel syndrome, to sai kaga an dauki matakai da ya kamata a kiyaye wa'incan alamomin da suka kasance, kama daga su ciwon ciki ko rashin jituwa ko yawan gudawa misali da sauransu din. Sai kuma shawara da likita zai bada misali da dama bayan yin wannan, kuma akan ba su shawara cewa to su daina cin wasu abubuwa da ba su kamata ba misali, sannan su dinga cin abubuwa da ya kamata, za su tabbatar da jituwa da kuma rashin samun matsaloli irin waɗannan a cikinsu misali. To irin wannan abubuwa sun hada da dama, akwai abinci da dama da ya kamata a ci ya zamto cewa mutum bai yawancin su da yawa, kamar abinda muka magana abin da ya shafi abinci ko abin sha mai yawan irin wannan zaki da chocolate da sauransu misali, sai kuma abubuwa masu yaji da sauransu ko barkono da sauransu da ake ci, daga baya ga abin ya ta'azzala ya zamanto cewa yana damun mutum ka ta yadda ba ya tsammani. to haka nan har yanzu abin da shafi fadakarwa lalle ya zama wajibi bayan ayin wannan akan fadakar da su misali daga baya cewa su tabbatar da cewa suna cin abinci a lokaci da kuma maimaita cin abinci a lokacin misali ya misali idan mutum zai ci abinci ya ci abinci ko kaman karyawa misali in ya karya da safe a ce gobe zai karya sake karyawa da safe haka nan cin abinci da rana ko da yamma misali ya zamto cewa yana kayyade wannan lokuta na cin abinci saboda sai wani lokaci akan samu abin da yasa hakan yakan faru shine akan samu rashin biyayya na bin lokaci da kuma maimaita cin abinci akan lokaci da ya kamata to sai ya zamto cewa ana cin abinci a lokacin da ya zamto cewa a za a ci abinci kuma ba tare da sai an samu akan samu lokaci mutum ya makara bai karya da wuri ba ko ya makara wani aiki da wasu abubuwa da bai ci abinci a lokacin da ya kamata ba to za shi ga da dama masu irin wannan matsala sun fi an fi samun su da yawa ta irin wannan mutane da wani lokaci ba sa samun lokaci su ga cewa sun ci abinci a kan lokaci a lokacin da suka kayyade wa kansu da kuma lokacin da ya kamata sukan ci dama tun farko saboda yanayin ayyuka ko yanayin abubuwa da suke yi yau da gobe to lalle mukan bada wannan shawara cin abinci da kuma kayyade lokaci na cin abinci musamman da muka magana abinci mai nauyi kaga bai kamata a ce mutum ya ci abinci mai nauyi sannan kuma mai ya kwanta bayan ya ci abinci ya kwanta da dare kuma shikenan to sai ga ana yawan samun wannan matsaloli daga baya sai kuma cin abinci da yawancin abinci da bai da nauyi misali kamar abin da ya shafi su ganyayyaki da kuma su kabeji da sauransu misali to su ma sukan taimaka wurin rashin samun irin wannan jituwa da rashin jituwa da ake samu tsakanin uwar hanji da kuma abin da mutum ya ci har akai ga rashin kar a samu irin wannan matsayi da suke faru masu yin alamomi irin da suke aukuwa saboda wannan ita wannan yanayi da muke magana a kanta to sai kuma na gaba zan so ba da shawara har yanzu game da shan ruwa ya zamto cewa ana yawan bayan an ci abinci a shan ruwa musamman yanzu da muke cikin lokaci na hunturu da kuma yanayin bukatan shan ruwa kadan za a ga mutum ya ji gishi yana shan ruwa lalle da bukatan ya ringa a yau ta shan ruwa saboda wannan shi ma yakan taimaka wurin surka da kuma tafiyar da abinci da yadda ya kamata a jiki har ya kai ga mutum ya je bayan gida daga baya lafiya lau ba tare da an samu da wannan ciwon ciki ko kullewan ciki ko wani abu misali sai kuma motsa jiki yana da kyau musamman idan mutum ya samu lokaci ya zamto cewa yana motsa jiki to shi ma lalle binciken nuna cewa yawan motsa jiki yakan taimaka wurin rabuwa da irin waɗannan matsaloli saboda abincin da mutum ya ci wani lokaci in daskarewa zai iya zauna to kaga anan kuma mutum ba bai zauna ba shi zai samu lokaci misali yakan dan motsa jiki saboda wanda yakan taimaka shi ma har yanzu ya ga bai jikinsa bai da nauyi sannan abin da ya ci shi ma ba wani nauyi gare shi ba ko wani abu sai kuma na gaba shi ne shawara wurin rashin cin wannan abubuwa da muka yi magana dazu na abin da ya shafi yawan cin abinci mai nauyi da dare ko wani abu ya zamto wannan an gai an kiyaye sai kuma cin abinci da akan iya wannan abinci ba mai nuna ba nuna yake yi ba abin da muke kira wannan fried food da ake yi din kawai sai a yi shi ko soya shi aka yi sama-sama abu bushe haka misali to shi ma irin wannan guje masa lalle yakan taimaka saboda kara fara cikin ita wannan matsala ta irritable bowel syndrome da muke magana to wannan su ne ya kamata a ce masu sauraron mu sun dauki mataki akan cewa lalle kar su ga sun samu matsalolin irin wannan su tabbatar da irin wannan abubuwa da aka faɗakar game da abin da ya shafi kiyayewa na cin abinci abin da ya kamata a lokaci da kuma su motsa jiki ya zamto duka wannan sai kan taimaka wa mutum saboda mutum jikinsa ba zai nauyi ba sannan abincin da ya ci shi ma ba kara nauyi wa jiki zai ba har ya kai ga a samu matsala da ta abin da ya shafi ciwon ciki ko kullewan ciki ko har zuwa bayan gida da sauransu. Allah ka taimake mu amin.
baka yau gobe dan ka baki yake so kanga da likitoci masu kulawa da lafiyan mu masu kulawa da rayuwan mu mai sama Allah ya taimake mu
sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana malama Nafisa a yau.
Bisararo, barkamu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na kwalama. A wannan makon zamu gabatar muku da wani abin sha wanda malama Nafisa za ta gabatar mana. Bisararo a biyo.
To yau zamu koyar da yanda za a yi yogurt amma na waken soya. Waken soya namu to da shi za a yi wannan yogurt din. To tashin farko uwar gida ta samu waken soyan ta, idan ta samu waken soyan nan ta tsintsince masu dattin ta gyare shi sannan ta wanke. In ta wanke sai ta jika shi. Idan ta jika shi sai ta rege. In ta rege shi ta cire mishi duk wani tsakuwa haka da datti sai akai mata nika. To idan aka nika miki aka dawo daga gurin nika sai ki tace shi
ba tare da ta yi surfi ba
za ta tace shi. Idan ta tace shi sai ta daura wanda ta tace akan wuta. In kika daura shi akan wuta to kar ki je ko ina musamman idan ya fara
tasowa,
ya fara tasowa kaman zai awara. Sai ki bashi ya ta dahuwa da kin ga kumfan nan ya fara, kake bari kumfan nan ya fita saboda shi ne ma sinadarin. Ki samu ludan yinki haka kina tare da shi, kake bari ya zuba, ki danga jujjuya shi sai ta bar shi ya dahu kusan ya fi san minti 30 ma yana kan wuta har sai ta ji gafin waken nan ya fita. To idan kika ga ya fita ya gama wannan kumfan ya gama duk wani abu nan shi, sai ki sauke ki samu wani mazubi haka sai ki juye shi. Idan kika juye sai ki kai shi inuwa ki rufe shi. To misali kamar a ce yau da yamman nan sai idan ta yi shi da yamma ne, ta dafa shi da shi da yamma ba zai ta aje shi sai zuwa gobe da safi.
Zai kwana
a rufe sai zuwa gobe da safi. Idan kika zo gobe da safi kika bude shi za ki gan shi duk yayi kauri-kauri ya koma kaman kindirmu.
Na laskare
ke nan. Za ki gan shi ya koma kaman kindirmu. To idan kika ga yayi haka sai ki samu sigarki da flavor.
Ba lalacewa ba
ai haka ake so. Ai yogurt ne na shi wannan waken soya. Sai ki zuba suganki ki sa flavor din ki yanda kike so. Da suga daidai yanda zaki ji ya miki. Ki samu burgi ki burge shi.
Ki tade shi.
Yanda zaki ga kai kamar nono irin kokin durmo an burge shi. Haka zaki ga yayin to sai ki sa shi a fridge. Ana san shi in za a sha shi da ya zama da sanyi ne zaka fi jin dadin shan shi. Kin ji yanda ake wannan
samu karin lafiya.
Yana sa kiba ma zaki ga yana sa ka kiba in dai ka jure sha zaki ga ka danyi kumari gaskiya. To
kuma ana iya ba yara kina
sosai ba wanda ba a ba muwa. Ba wanda ba zai sha ba.
To kun ji ba mu sauraro cikin sauki da salama mutum ya samu yogurt har gida. To a gwada a gani.
Saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma abokiyar aiki na da tayan gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya.